Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 17 ga watan Afrilun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanin labarai.
Secretary General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da fadan da aka washe kwanaki biyu ana yi tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai da sanadin mutuwar mutane da dama. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin Najeriya inda suka kashe akalla mutane 33. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yaba da dangantaka da ke tsakanin ƙasarsa da ƙasar Sin a jiya Lahadi.
Tokanin labaran duniyar kenan, kamar yadda kuka ji, wani hari da aka kai a jihar Kaduna Najeriya ya halaka mutane da dama.
Takashe yanzu ba za mu iya mu ce mutane amma sun fi 20 don akwai wanda ba gani ko ba.
Sannan za mu leka jihar Adamawan Najeriya domin jin halin da ake ciki bayan da hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ba a kammala tattara sakamakon zaben gwamna da aka yi a jihar ba.
We look at what has happened, look at the situation, and then get the responding officers to go back and conclude the collation. So within the week, I'm sure that...
Commissioner Yachi Akika za a koma Adamawa don cigaba da tattara ainihin sakamakon don ayyana wanda ya lashe zaben.
Muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel zai gabatar da kuma karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara ƙanana. Da mafi duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Secretary General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da fadan da aka kwashe kwanaki biyu ana yi tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai da yi sanadin mutuwar mutane da dama ciki har da ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya uku na hukumar abinci ta duniya. Guterres a cikin cewar kakakinsa Stephane Dujarric a wata sanarwa da ya fitar ya yi kakkausar suka kan kashe-kashen fararen hura da kuma jikkata su ciki har da ma'aikatan hukumar abinci ta duniya a arewacin Darfur yayin da wasu biyu kuma suka ji munanan raunuka. Ya kara da cewa ya kamata a gurfanar da waɗanda ke da hannu a gaban kuliya ba tare da ɓata lokaci ba. Babban kwamitin likitocin Sudan masu fafutuka tabbatar da demokuraɗiyya ya ba da rahoton cewa an kashe fararen hula 56 da kuma mutuwar jami'an tsaro da dama. Cewar kamfanin dillancin labarai na Faransa, mutuwar ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya uku ya kara adadin mace-macen zuwa 59. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin Najeriya inda suka kashe akalla mutane 33 kamar yadda wani jami'in yankin ya faɗa jiya Lahadi. Fiye da gidaje 35 ne aka lalata a rikicin da ya barke a garin Runji da ke jihar Kaduna. Inji shugaban karamar hukumar zangon Katab Francis Zimbo inda aka yi kisan kiyashin. Zimbo ya bayar da adadin waɗanda suka mutu amma hukumomin jihar ba su ce uffan ba kan adadin mutanen da suka mutu. Sojoji sun yi mummunar arangama da maharan kuma yanzu haka suna yankin a cewar kwamishinan tsaron jihar Samuel Arwan. Kawo yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kashe-kashen. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yaba da dangantaka da ke tsakanin ƙasarsa da ƙasar Sin a jiya Lahadi ciki har da haɗin gwiwar soja yayin da ya gana da ministan tsaron ƙasar Sin Li Shanfu a birnin Moscow. Putin ya bayyana a jawabin buɗe taron cewa ana samun ci gaba sosai wajen inganta hulɗa tsakanin ƙasashen a dukkan fannoni kama daga tattalin arziki zuwa zamantakewa, al'adu da ilimi da kuma ɓangarorin soji. Fadar Kremlin ta wallafa wani faifan bidiyo na taron wanda ke nuna Putin yana gaisawa da Li sannan suka zauna a teburi ɗaya. Ministan tsaron Rasha Sergey Shoigu ma ya halarta. A makon da ya gabata ne sun ta sanar da ziyarar Li zuwa Moscow inda ta ce zai gana da jami'an tsaro amma ba ta ambaci ganawa da Putin ba. Shugaban Sin Xi Jinping ya gana da Putin a birnin Moscow a watan da ya gabata.
nan ba da jima ba Muhammad Hafiz Baballe zai kawo mana karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wannan rahoton. Gwamnatin jihar Kaduna arewacin Najeriya ta tabbatar da aukuwar wani hari da aka kai a karamar hukumar zangon Kataba karshen makon nan. Harin da hukumomin yankin suka ce ya salwantar da rayuka da dama yayin da wasu dimbin mutane suka jikkata. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya aika mana.
Cikin daren Asabar wayewar garin jiya Lahadi ne dai ƴan bindiga suka afkawa garin Runji dake karamar hukumar zangon Katafta kudancin jihar Kaduna inda suka kashe wasu mutane da dama. Kuma duk da fitar da sanarwar tabbatar da wannan hari da gwamnatin jihar Kaduna ta yi, shugaban karamar hukumar Mr. Francis Sani ya ce har yanzu fa ba a kididdige adadin waɗanda ƴan bindigan suka kashe ba.
Attack na yi attack da ya sa kashe mutane. A wai dai ana fada da wani bane mutane kawai sun zo kashe mutane. Attack kashe yanzu ba za mu iya mu ce mutane amma sun fi 20 dan akwai wanda ba gani ko ba. Bai ranan nan ana nema. Kuma mun ce mutane kada kowa ya doka doka cikin hannunsa. Allah shine mai sakaya.
Sai dai kuma kungiyar al'umar kudancin jihar Kaduna wato Sokapo ta ce mutanen da aka kashe fa sun haura mutane 30 inji mai magana da yawun kungiyar Mr. Luka Biniat.
Kasan Atiyab ne a zangon Kataf, karamar hukumar zangon Kataf wajen karfe daya ƴan bindiga suka shigo suka fara harbe-harbe bayan da suka bar garin aka samu gawaci guda 33 sannan kuma yawanci gawacin ma a kone suke dan ni na je garin kafin a janaza na gansu da idanuna.
To amma an jiyo akam ana cewa tawo mu gama ne akai tsakanin jami'an tsaro da ƴan bindiga
a inda ake janaza a wajen bangar police ko guda ɗaya ba ban ga soja ko guda ɗaya ba kuma cikin wanda suka zo suka kawo harin nan ba mu ji labari ko an samu ko mutum ɗaya ba. Wannan harin kawai hari ce ta mugunta da muka saba samu a hannun wayannan Fulani masu makaman nan. Amma idan shanu ɗaya ta ɓata ko shanu ɗaya ta mutu to duk garin nan ba wanda zai samu zaman lafiya. Amma ga nan an kashe mutane 33 ba mu ga ko soja wajen ba.
Shi kuwa shugaban kungiyar Fulani wato niyyar ta Allah a jihar Kaduna Alhaji Haruna Usman. Cewa ya kamata idan irin wannan hari ya afku kawai a bar jami'an tsaro su yi bincike.
In ka ji mutum ya ce yana gani wane ne ya san me ya yi ai ruwa bai tsami banza.
Amma in ka ce ruwa bai tsami banza me kace nufi?
To yanzu kawai kana zaune mutum sai zo ya tare kai kama dukan ka me kai mashi?
Kana nufin kamar yanda ake zargi akwai abubuwan da suka shafi ramuwa?
To akwai abubuwa da yawa da suka faru a wurin da ko shekaran jiya an kashe wani karamin yaro yana ciwo an je an sa ma shanu guba wajen shanu ko tara ne aka ce man da suka mutu da makiyaya kananan yara guda biyu kuma su sun suwa suke hana zaman lafiya kudancin Kaduna.
To ko dai wannan harin yana da alaka da wannan kisan yaro da waɗannan shanu?
To a bari jami'an tsaro su bincika su ba da ansa amma wani kawai zai zauna kawai zo ya fito ya ce wai yare kaza ne su kai kaza wannan maganan banza ne.
Karamar hukumar zangon Kataf dai na kan gaba cikin kanin komun kudancin jihar Kaduna da ke fama da hararen ƴan bindiga. Abin da ya sa gwamnati ta jibge bataliyar jami'an tsaro a yankin dan ganin ta kawo ƙarshen dukkanin wannan damuwa. Sai dai kuma har ya zuwa yanzu wasu na ganin akwai saurin rina a kaba game da wannan matsala ta tsaro musamman dai hararen da ake jingina su da harin ramuwa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A wannan makon ne dai Yarima mai jiran gado na ƙasar Iran da ke gudun hijira ya shirya zuwa Isra'ila a wata ziyara da ke nuni da irin kyakkyawar alaka da mahaifinsa ya taɓa yi da Isra'ila da kuma tsamin dangantaka ne yanzu tsakanin Isra'ila da Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Reza Pahlavi, ɗan shashi na ƙarshe da ya mulki Iran kafin juyin juya halin Musulunci na shekarar 1979, ya faɗa jiya Lahadi cewa zai isar da saƙon sada zumunta daga al'ummar Iran. Ministan leƙen asirin Isra'ila, Hila Gamliel, ya ce zai halarci bikin tunawa da kisan kiyashi da Isra'ila ke yi na shekara-shekara da daren Litinin ɗin nan. Har ila yau yana shirin ziyartar wata masana'anta, ya ga bangon Hait al-Burak, sannan ya gana da wakilan al'ummar Bahai da Yahudawan Isra'ila 'yan asalin Iran da ke yankin a cewarta. Yarima mai jiran gadon sarautar Saudiya jiya Lahadi ya shelanta tura kashi 4% na hannun jarin katafaren kamfanin mai ɗin nan na Saudiya Aramco zuwa wani reshe na asusun masarautar wanda hakan ke ƙara haɓaka asusunta, yayin da masarautar ke kokarin fada da tsarin tattalin arzikin ta ya zarce irin nami dogara ga man fetur wannan mataki da Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman ya dauka wanda kamfanin dillancin labarai na kasar Saudiya ya sanar ya mallaka hannun jari ga kamfanin saka hannun jari na Saudiya wanda aka fi sani da Sanabil Investment Sanabil yana karkashin asusun ajiyar dukiya da aka sani da asusun zuba jari na jama'a tura kudin zai kuma tabbatar da karfin kudi na PIF da kimar bashi inji sanarwar game da yarjejeniyar sai bai fada wa Sanabil ko PIF irin abubuwan da za su iya saka hannun jari ciki ba
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To hukumar zaben Najeriya INEC ta ce kwamishinan zaben ta a Adamawa yayi karambanin ayyana sakamakon zabe ba tare da an kammala tattara sakamakon ba. Kwamishinan dai a cikin hatsaniyar waɗanda ke hamayya da sakamakon ya ayyana Aisha Binani ta APC a matsayin wacce ta lashe zaben. INEC ta ce don haka ta dakatar da ayyana sakamakon tare da gayyatar duk jami'an zaben don taro a Abuja da zammar sake komawa don ci gaba da aikin tattara sakamakon zaben kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasiru Adamili Kaya ya aiko mana daga Abuja.
Yeah, we suspended the collection of results because the recent electoral commissioner who was not appointed and not authorized to announce the governorship election results.
Commissioner Labaru da ilmantar da masu kada kuri'a na hukumar Festus Okoye ke cewa jami'in zaben ya sanar da sakamakon ba tare da yana da hurumin yin hakan ba. Da haka har yanzu da sauran magana kenan kan sakamakon.
The responding officer is already in Abuja.
Okoye ya kara da cewa tuni commissioner zaben ya iso Abuja don yin taro da shi a Talata nan ko babban jami'in zabe ne yake da hurumin sanar da sakamakon hakan nan za a yi taro da sauran jami'ai da suka gudanar da sauran zabe a Kano Kebbi Abia da sauransu
We will look at what has happened, look at the situation, and then get the responding officer to go back and conclude the collection. So within the week, I'm sure that...
Commissioner ya ce hakika za a koma Adamawa don ci gaba da tattara ainihin sakamakon don ayyana wanda ya lashe zaben. Kuma hakan mai yiwuwa ne ma a fara daga Talatar nan. Tuni dattawa da masu fashin bakin siyasa ke bukatar al'ummar Adamawa su jira mataki daga hukumar zaben da kaucewa duk wani yanayin da zai kawo hargitsi. Dr. Mahadi Abba wanda malami ne a Jami'ar Modibo Adama da daga cikin waɗanda ke bin sakamakon zaben da ba da shawarar sauraron hukunci daga hukumar zaben ta ƙasa.
Lallai ba kammala hada sakamakon zabe da aka rage jiya da aka watse ba. To wannan mu ba mu sani ba ko daga baya aka je aka hada aka zo aka zo aka ba mu wannan declaration din ba mu sani ba. Amma duk wannan shine za a je a tantance a Abuja a sanar da jama'a abin da ake ciki. Muna sauraron abinda Abuja za ta gaya mana. Mu ayan Adamawa masu bin doka ne ba mu zaton za a yi wani fitina mu saurara duk abinda doka ta dauka shi za a yi. Yanzu aka ce a tattara gaba daya a tafi Abuja. In aje Abuja duk abinda ya ka samu Abuja mu sakamakon da aka gaya mana mu Adamawa da shi za mu amfani da shi.
Aisha Binani ta APC wacce yanzu aka yar majalisar dattawa ce na kalubalantar gwamnan Adamawa Umar Fintiri na PDP a zaben da ya ja zare da daukan hankalin jama'ar ciki da wajen Najeriya. Nasiru Adamili Kaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da washirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda aka zalunta. Yaƙi da cin hanci da rashawa gano gadon marayu hakkokin ma'aikata banka dozan ba cikin aminci da dai sauransu. A yau za mu ci gaba kan batun yarinyar nan mai shekaru 13 da ta ce malaminta ya yau da zai ta yayi mata ciki. Kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Kunya. Ashirin da ya gabata ne muka kawo muku labarin wata mareniya mai shekaru 13 da haihuwa wadda ta ce malaminta na allo mai suna Malam Hussein mai guduma Bukari ya yaudare ta yayi ta fasikanci da ita lamarin da ya kai yanzu haka haihuwa ko yau ko gobe duk da yake mun kawo muku sautin malamin da ake zargi wanda ya dage kan cewa sharrin makiya ne kawai tare da barazanar daukan matakin shari'a idan har ta tabbata ba cikin sa bane. Wannan al'amari dai ya faru ne a unguwar Waterboard dake Jalingo babban birnin jihar Taraba. A yau za mu ji daga bakin matar da suke hannunta lokacin da wannan al'amari ya faru, wato Rabi Dalladi.
To bamu gane ciki ba, bamu gane ciki ba sanda ciki ya je wata biyar. To yarinya karama ne mai shekara 13 ban dauka mata zina ba, don ba fita take yi ba, ba yawo take yi ba, ba komai ba. Na ganta tana taramewa, sai na ganta na ce ah, ya yarinya na kamar sikila yake damunta. Sai na dauke ta na kai ta asibiti, sai doktor ya ce mini ai tana da ciki wata biyar, ita ma bata san ma ciki ne ba. Sai na ce to wata biyar, ta ce eh, ya ce mini eh, sai na ce sai ce mu zo gida in tambaye ta wa ba ta ciki, in ce za a zuwar amma cikin nan ba zai zuba ba. Na ce ni kamar ban taba zubar da ciki ba ko na kwana daya, ni ban taba zubar da ciki ba. Sai na ce ai kai ma kamar madadin uba ne, tunda dai kai ma babba ne, kai doktor baban su ne da. To kai sai mu tambaya ga ni ga ita, sai muka tambaye ta, sai ta ce kai dai abun da malamin nan yake fita. Sai ta ce, sai muka ce mata to me yake miki, sai ta ce ai gashi ne yanda suka yi, sai ta mayar mini kamar yanda yanzu na mayar maka. Sai ce to shikenan, sai ce mu tashi sai mu tafi. Da muka taho gida, sai na zo na ce to ke Zainab, wannan abu inda gaske ne malamin nan yake yi, zan ji, in ƙarya ne ma zan ji, in ƙaryanki ne. Asita ɗaki, sai ta ce mini to na ɗauko waya, na ce ku kawo waya mai recording, aka ɗauko aka kawo. Sai na ce to kira malamin nan ki sanar mishi mu ji, inda gaskiya ne yake yana tare da ke, to zan sani, in ƙarya ne kuma to. Sai ta ɗauko waya, sai ta kira shi, da ta kira shi sai ta ce mana, ya ce ha Zainab ya kwana biyu. Sai ta ce eh, wayanta ne ya samu damuwa. Sai ce to shiru shiru, sai ta ce wayanta ne ya samu damuwa. Sai ce ya addanta na Lagos ta ce ta iya kalau. Sai ta ce to daman ni ma na fa ina so in gaya maka wani magana ne. Sai ce to ke da waye? Sai ta ce ita kadai ne. Na ce mata kar ta faɗa, ta ce muna tare. Sai ce ita kadai ne, wai to faɗa mini. Sai ta ce ni fa ina da ciki. Sai ce to kin faɗa mini kina da ciki, to ya kike son miki? Sai na gaya maka saboda ko zan zo ka zo ka ban magani. Sai ce mata to ta zo. Sai ta tashi sai ta je, duk wayan yana ta recording. Sai ta tashi sai ta je, ta je ta same shi, da ta je ta same shi, sai ce mata to ta nemi wani wanda zai zubar mata da ciki. Ta ce bata san inda za ta nemo ba. Sai ce to akwai makwabcinsa Mubarak, ko zai zubar mata da ciki. Sai ce daga ba kuma ya da, ya ce in ya zubar mata da ciki mutane za su gane, zai faffaɗa wa mutane sunan ta rai ɓaci. Sai dai yanzu kawai ga 2000 ta taho ta zo ta same ni. Sai ta zo ta same ni, ta zo ta gaya mini, na ce kai ni ban taɓa zubar da ciki ba. Sai dai mu ɗauke ta na kai ta muzulan kansu, don na taɓa kai sunansu, na ce ga 'ya'yan marayu a yi ta taimaka mini. Sai na ɗauke ta na kai ta muzulan kansu, muka je muka zauna da shi.
Eh, akwai majalisar musulmi kenan da malamai a nan Jalingo kenan kuka je?
Eh, muka je muka je muka same shi, shi malam Adamu.
To domin jin labari daga tushe, kamar yadda Rabi ta bayyana cewa ta dauke ni zuwa majalisar malamai ta Taraba, filin ciki da gaskiya bai kasa a guyuwa ba, ya garzaya majalisar, inda ya ji ta bakin alƙalin majalisar wanda ya saurari wannan batu, malam Adamu Salihu.
To kaga dai su yaran da farko da babansu ya rasu, uwan ta tattara su ta mayar da su Yola, da zaman ya yi tsami a Yola ta tattara su ta dawo da su gun, ita wannan rabin dama makwabciyarsu ce. Ita kuma sai ta ɗebo su ta kawo su ta yi rijistar su a matsayin marayu. Idan wani abu ya tashi na taimaka wa marayu a tuna da su. To ta koma bayan ta abubuwan da suka faru, ita dai ba ta yadda su zauna ba karatu ba da ɗan sana'a. Sai ta kai su makarantar shi malam mai guduma ɗin, sai ne mai guduma. To shi kuma yi ma yana ɗaukan wasu responsibility nasu haka dai, na taimaka musu na matsayinsu na marayu. To kwasan ranan kawai sai na ga takin kimo yarinya ta kamu, ta ce ai yarinya kam ga abin da ya faru. Ta karanta min kam, na ce ba za mu yadda da wannan magana ba, sai ga wanda ake zarginsa. To sai ta bani numban shi, na kira shi, na kira shi, na ce daga Muslim Council na yana son ganin shi. yake lafiya nake lafiya amma dai yanzu ba zai yi ba sai washe gari yake lafiya don yana son zai tafi Abuja nake mun riga mun tashi aiki gaskiya sai gobe 10 washe gari kafin sun su zo sai zo sai briefing din shi sai nake amma ni ban concluding ba sai sun zo sun maimaita abin da suka faɗa mu ji abin da zai ce to ita mata ta tattaro yarinya suka zo sai maimaita kaf abubuwan da yawa kana tsakanin su shi kuma ya faɗi abin da ya sani to abin da ya sani dai shi ne yarinya ta ce ta samu ciki sai ta to a matsayinsa na malami sai ta zo wurinsa cewa gashi ce ya za ki yadda da wannan shi baya da wani taimakon da yake bayarwa kan haka kuma baya goyon bayan ta zubar da ciki in kuma za ta yi ba ruwan shi ga dubu biyu ta tafi abinta to ita kuma sai ta zo ta nuna cewa shi yake ciki to na yi ta bincike na dai in tabbatar to kaga a addinin musulunci ba za ka tabbatar da mutum ya yi mu'amalan gina da mace ba sai mutum hudu wane ya zo ya gani wane kira wane ko kuma su biyu din su ce sun yi to shi ya ce shi bai yi ba ita kuma ta ce ya yi to mun kuma haga sulhu muke ba hukuma ba ce to tunda shi ya ce bai yi ba ita kuma ta ce ya yi kaga akwai maganar rantsuwa kenan sai muka ce to yanzu meye maslaha sai ce to muka tattauna da shi wanda ce maslaha kaman da ya so ta da aure sai suka ce shi ya tsufa da ya neme ta kaman ya so ya aure ta haka to sai suka ce ya kai shi ya tsufa to amma yanzu tunda da akwai wancan so din duk da wannan halin da take ciki in ta yadda sai nace shi ya fita sai na kira ta na tattauna da ita nace to yanzu kina gani idan malam yace zai aure ki zaki yadda take za ta yadda nake to da me yasa kike kike tace yayi an ce masa wai tsoho ne wai nake to shikenan
ko ta amince da kai
za ta aure shi to shi ma sai na kira shi nace su fita su ba mu wuri nayi tattauna ya bada fatawansa na bada fatawana fatawansa shine shi zai iya aurenta a yanzu haka halin da take ciki da ciki din nace ni kuma gaskiya fatawana da na sani ba za a yi aure ba sai dai ta bari sai ta haifu sai a ɗora musu aure to sai ce to shi ya yadda aka kira suka zauna yake shi ya yadda zai aure ta har yayi mata sadaki 100,000 maganan nan da muke ran Laraba ne ranan Alhamis zai ranar Juma'a zai kawo kuɗi mu zamo shaidu to da ya koma kafin ya isa gida sai magana ta isa gida gidansa kan cewa zai auri wance kuma dama yar iska ce ne abu dai gidansa ya kwaɗe to ni kafin ma yazo sai wani ya buga mu waya daga gidan akan cewa gashi ya nace wannan mu ba haka muka yi da shi ba wannan amana ne tunda dai yace zai aure ta shikenan kuma ba zai aure ba shikenan washe gari sai zama ke gaskiya shi tunda dai abun ya zamo ya fantsama kowa ya sani to ba zai aure ta ba
sauraro abinda lokaci ba mu damar ka muku kenan idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu daura daga inda muka tsaya yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Ilhikaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa muka kasance lafiya
tun da gugu a nan Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da minti 24 shirin na safi kenan da minti 24 a can Nigeria Niger kamar da Chadi a Ghana kuma 5 da minti 24 kenan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31, 49:60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun ma'a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a kodiyaushe za a iya zuwa shafinmu na internet wato avoyhausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labari da dumudumin su. Yanzu kuma bari mu saurari wannan karatun alkur'ani daga bakin yara.
Muhammad Awal Muhammad Labadi Dinosaur Primary School. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna awsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
فصدق الله العظيم كفهم قرقر شرن قال عباران دنيا أتكيجي.
Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yayi Allah wadai da fadan da aka kwashi kwanaki biyu ana yi tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai yayi sanadin mutuwar mutane da dama ciki har da ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya uku na hukumar abinci ta duniya. Guterres a cewar kakakin sa Stephane Dujarric a wata sanarwa da ya fitar da yi kakkausar suka kan kashe-kashen fararen hula da kuma jikkata su ci har da ma'aikatan hukumar abinci ta duniya a arewacin Darfur yayin da wasu biyu kuma suka ji munanan raunuka. Ya kara da cewa ya kamata a gurfanar da waɗanda ke da hannu a gaban kuliya ba tare da ɓata lokaci ba. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin Najeriya inda suka kashe akalla mutane 33 kamar yadda wani jami'in yankin ya faɗa jiya Lahadi. Fiye da gidaje 35 ne aka lalata a rikicin da ya barke a garin Runji da ke jihar Kaduna, inji shugaban karamar hukumar zangon Katab Francis Zimbo, inda aka yi kisan kiyashin. Zimbo ya bayar da adadin waɗanda suka mutu, amma hukumomin jihar ba su ce uffan ba kan adadin mutanen da suka mutu. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yaba da dangantaka da ke tsakanin ƙasarsa da ƙasar Sin a jiya Lahadi, ci har da haɗin gwiwar soja yayin da ya gana da ministan tsaron ƙasar Sin Li Shanfu a birnin Moscow. Putin ya bayyana a jawabin buɗe taron cewa ana samun ci gaba sosai wajen inganta hulɗa tsakanin ƙasashen a dukkan fannoni.
Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi ga wato karfe 7 kenan a Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin da Allah ya kai mu. Kada a manta da lokacin da ake so za a zuwa shafinmu na internet wato voyhausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labari da dumudumin su. Kazalika muna nan a Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu akan madadin Muhammad Hafiz Baballe da ita ne gabatarwa da kuma Jumbe Hamza da hada mana shirin, sai injinin mu Karl Stalin ne Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin mu na hantsi idan Allah ya kai mu.